الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar 8 ga watan Rabi'u Tsani shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 8 ga watan 2 shekara ta 2014 lokaci ne ta gaitacce wanda muka saba gabatar da tabaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi sukan iya gabata na'am
kuma a cikin ne ya ce gudun sai ya sarki shi na kafkafu da kuma an ɗaukar jini yana kafkafu sai yake sauki ba ko shi ne yake tunanin gudun wannan ya ne ya ce tashi
wai tambayar ɗan uwa mutum ne ya samu dukiya ta hanya haramtacciya Allah ya ganar da shi tuba kuma yake nihin ya tuba shin idan ya tuba ci gaba zai yi da rike wannan dukiya ko kuma zai wanke hannuwansa daga cikin wannan duk abin da ya tara na haram a takaice tuban shi ba zai tabbata ba dole wannan dukiya wadda ya tara ta hanya haramtacciya sai ya raba hanya da ita dalili abin da ya sa lokacin da ya nemi wannan dukiya ya san dukiya ce ta haram an gane ko ya san hanya ce wadda Allah ya haramta a nemi dukiya ta wannan hanya kuma ya je ya nema to don haka a nan tubansa idan ya tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan dukiya gaba daya sai ya tsare kansa daga cikinta tare da cewa in ya tuba tuban shi ya yi amma ita wannan dukiya kuma ba halaka bace ba a wajen shi idan ya ci ya ci haram saboda ya san haramun ne je ne ba amma wanda bai sani ba dangane da haramcin abu ya je ya nemi dukiya ta wannan hanya idan ya tuba ya kyautata tubansa wannan dukiya ta zama halaka a wajen shi kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke faɗa dangane da waɗanda suka tara kuɗi wanda yake na riba akan rashin sani Ubangiji ta'ala ya ce faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Ubangiji ta'ala ya ce faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi duk wanda wato galgadi daga wajen Ubangijinsa ya zo masa aka karanta masa alkur'ani aka karanta masa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke tabbatar da haramcin cin kuduruwa ko kuma wata dukiya haramtacciya fantaha Ubangiji ta'ala ya ce ya taka burki ya daina wannan abin da bai dace ba falahu ma salaf Ubangiji ta'ala ya ce ya cancanci duk abin da ya wuce wannan halaka ne gare shi don haka wannan ka'ida ce idan mutum bai san da haramcin abu ya nemi dukiya ta wannan hanya idan ya gane da haramcin ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya tara na wannan dukiya halaka ne gare shi amma wanda ya san da haramcin haka ya je ya nemi dukiyar ko ya tubo wannan dukiya ba ta zama halak haramun ne dole ya wanke kansa game da ita na'am
kamar sau ne haka ne da cika ba kai kai ba ga zuwa cikin sau a ci ana gafarta da fashi haka ne magana
ban gane ba yanda kake ne
kamar sau ne kamar sau ne magana sun ba ko sai kai ba
shi abin da yake ka'ida idan kana sahun baya kaga akwai wata kafa a sahu na gaba bata ida cika ba to abin da ake bukata ka ciki kuma dole ne ku ciki saboda daidaita sahu wajibi ne an gane ku wannan haka ne umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
akwai wani wata mu'amala da kamar kan banki sai ka ba da jika shirin haka a ba ka jika din to in ka tashi mai dawa wannan baka tsara ba ko ji daga cikin jika din sai dai a cikin jika ko mata ta harkar jiya
a ringa ni
harkar jiya jika ko mata ka tana guru sai su ba ka jika din in ka tashi mai dawa jika din za ka
kuma a jika 20 din da ka zuba ta farko tana can wajen su ba ta hutuwa
a eh tana gurin
wannan baya halatta misali wai wata mu'amala ce ta banki zaka bude account ka zuba jikka 20 za a baka kuma rancin jikka 100 idan ka tashi dawo da wannan kudi zaka dawo da jikka 100 daidai kamar yanda aka baka to amma waccan jikka 20 taka wanda ka bude account ba maganar ka dauke ta baka da yancin da zaka iya karbar wannan kudi haramun ne saboda kudinka ne in har kudinka ne dole a baka in ka buƙaci kayanka menene zai sanya a danne maka su dan an baka bashi shikenan sai a rike maka abu a ce ba za a baka ba ko da ka dawo da bashin da aka baka dan haka baya halatta wani nau'i ne wanda yake na zalunci in mutun ya bude account ya kai ajiya ran da ya tashi rike wannan kwantikin gaba daidai da dala tashi bai ya halatta a rike masa dole a bashi kayan shi idan ya bukata in na baka aran abu ko ajiyar abu amana ce na baka lokacin da na bukaci kaya na dole ka ban kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa inna allaha ya'muruukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Ubangiji ta'ala na umarninku ku ba da amanuni zuwa ga masu su dan haka in na bude account na zuba kudi duk lokacin da na buƙaci kudi na gaba dai dole a bani kudi na ba maganar cewa ba zan iya dauka ba dole a ajiye su ana idan aka yi haka zalunci ne dan haka kuma a matsayin ka na musulmi baya halatta a karan farko ka fada cikin irin wannan mu'amala a
zai zama ko salfu ne bai rufa wani
eh kwarai wato ramci wanda yake janyo wani amfani kenan as-salafu alladhi yajurru al-manfa'a wanda yake janyo amfani saboda su ka riga ka zuba musu wannan jika 20 kenan su ka zuba musu wani hannun jari wanda yake nasu inna ka ne a baka kudinka amma maganar ba a baka bata taso ba na'am wai dangane da wannan gaba da ke cikin sayyidul istighfar wanda farkonta shine Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta farko dai kace Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na ma'ana mahalicci na mai azurta ni mai shayar da ni mai ciyar da ni kuma wanda ya cancanta in kadaita shi a cikin ibada domin lafazin ar-rabbu yana daukan ma'ana al-murabbi kuma yana daukan ma'anar al-malik kuma yana daukan ma'anar wato al-khaliq yana daukan ma'anar al-ma'bud an tarbi kai ne mahaliccina ko kuma kai ne abun bautata ko kuma kai ne mamallakina ko kuma kai ne mai kula da ni la ilaha illa anta babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face kai khalaqtani kai ka halicce ni wa ana abduka ni matsayina bawa ne gare ka wa ana ala ahdika wa wa'dika kuma ni ina nan ban gushe ba akan alƙawalinka an gane ku labazin al-ahd da al-awad wannan al-wa'd mutaradifan ne a wajen ma'ana gaba ɗayan su abinda ake nihi alƙawali wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqatu ina nan ban gushe ba akan alƙawalinka gulgudun iko na na dauko alƙawali tun ina zatsan mahaifina na farko Adam cewa zan kadaita ka a cikin ibada kuma zan bi dokokinka to ina nan kan wannan alƙawali bakin gulgudun iko na abu ulaka bi ni'matika alayya ina tabbatar maka ya ubangiji na da ni'imominka wanda ka jaddada a kaina lafazin abu ubi ma'ana ukiru ina tabbatarwa ya ubangiji na bi ni'matika alayya dangane da ni'imominka wanda ka jaddada a kaina lafazin ni'ima lafazi ne wanda yake mufrad kuma mufradun mudaf shi kuma idan ya zo to ma'anarsa shi ne ma'anar jami'i bi ni'matika alayya wato ina tabbatar maka ya ubangiji na game da ni'imomin da ka jaddada mu wa abu bi zambi kuma ina tabbatarwa game da laifi na cewa ni mai laifi ne an gane ku faghfirli ya ubangiji na ka gafarta mu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta dumin ba wanda ke gafar zunubai face kai kamar yanda yake fada wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun da fadarsa qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim da fadarsa wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu 'ani sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun da fadarsa alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata 'ani ibadihi wa ya'khudhu sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim dan haka shine yace faghfirli ya ubangiji na ka gafarta mu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin yanda lamarin yake ba mai gafarar zunubai face kai wannan yana ɗaya daga cikin salo na addu'a ko mu ce ladabi daga cikin ladubba na addu'a ka tabbatar ma ubangijinka cewa kai mai laifi ne domin kasancewar ko a shari'a wadda take ta dagutu idan alkali ya tsida ka a kotu aka ce kai kaza kace eh to a wannan lokaci kana da kashi 50 wato game da rangwame akan hukuncin da ya dace da kai an gane ku wannan sata ne suka yi daga cikin dokoki wanda yake na shari'a ka'ida duk mutumin da ya tabbatar ma ubangijinsa cewa shi mai laifi ne to ubangiji ta'ala ya dawo alƙawarin zai yafe masa dan haka anan ka ce wa abu ubi zambi ina tabbatar maka ya ubangiji na cewa ni mai laifi ne annabi adam alaihi salam da matarsa hawwa da suka ci itaciyar da Allah ya hane su su ci da suka yi niyyar tuba ne suka faɗa rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin suka ce ya ubangijin lalle mu mun zalunci kawuna mu domin mun ketare dokarka itaciyar da ka hane mu game da cin ta mun ci wa in lam taghfir lana wa tarhamna in har baka gafarta mana ba ka ji kan mu to zamu zamanto daga cikin tababbi wanda makomar su ita ce wuta a ranar kiyama haka annabi Musa ya faɗa qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfar Allah innahu huwal ghafurur rahim yace ya ubangiji na nan zalunci kaina domin na kashe ran da ba a bani izinin kashe ta ba don haka yace ya Allah ka gafarta mu take yake Allah ya turo sakon cewa ya gafarta masa haka annabi Yunus alaihi salam yake cewa wa zannuni idhhaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin annabi yunus alaihi salam ubangiji ta'ala yace wa zannuni yace ka ba jama'ar ka labarin ma'abucin kifi shine annabi yunus idhhaba mughadiban lokacin da ya tafi gabarin jama'ar sa yana mai fushi cewa ya musu alƙawalin azaba za ta dirka ko su kuma azaba ta yi dati sai ya yi fushi sai ya fita ba tare da an ba shi izinin ya fita ba ubangiji ta'ala ya ce fa zanna allan naqdir alayhi ya yi zaton ba za mu kuntata masa ba an gane ku fa wanna allan nagadira alaihi yayi zatan ba za mu kuntata masa ba wato mu tsare shi ubangiji ta'ala yace fa nada fi gulmati lokacin da muka kuntata masa muka tsare shi a cikin cikin kifi sai kira a cikin duhai ga duhun cikin kifi ga duhun teku ga duhun kumfan teku yayi kira yace ya ubangiji na Allah ilaha illa anta yace babu abun bauta busa cancanta da gaskiya face kai subhanaka yace sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na inni kuntu minaz zalimin yace lalle ni na kasance daga cikin masu zaluntar kawunan su domin baka ban izinin ku ta ba kuma na fita ubangiji ta'ala yace take yanke muka karba addu'ar sa muka yayi masa dukkuncin da yake ciki ubangiji ta'ala yayi sako ga kifin aka ganar da kifin cewa yazo gabar teku yayi aman sa yazo gabar teku ya amayu shi kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada fa laula annahu kana minal musabbihi laladifa fi batnihi ila yawmi yub'ath to dan haka yana daga cikin ladabin addu'a ya zaman tu mutum ya tabbatar ma ubangijinsa cewa shi mai laifi ne in wata bukata ce kake da bukata ka tabbatar ma Allah kai mabukaci ne game da wannan abu kuma baka da tudun dafawa face shi babu wanda zaka fake zuwa gare shi face ubangijinka to in kai irin wannan kaskanta kai ubangiji subhanahu wataala zai karba ma addu'arka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala muna da cikin kitabul janaiz mun tsaya karshen wato babi na 17 baban da ke bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na yin wanka ga duk mutumin da ya wanke mamaci wanke mamaci ibada ne wanda bayani ya gabata kaifiyar yanda ake wanke mamaci kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wanda ruwan da ake wanke mamaci kamar yanda bayani ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin wato a sanya magariya in ma ganyenta ko bawanta a buga shi kumfa ta tashi in har ba a samu ganyen magariya to ba laifi akan iya amfani da sabulu ko ma wani kalan sabulu ne ko da mai kanshi ne za a iya walwala shi a cikin wannan ruwa da za a wanke mamaci saboda hikima game da umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi cewa a sanya ganyen magariya saboda ganyen magariya kamar a madadin sabulu yake domin yana busar da dukkan wani datti daga jikin dan adam sannan fa'idarsa ta biyu yana da sinadari wanda yake dauke da shi mai sanya cikin dan adam yayi gaugawar kalewa sannan kuma yana hana kwari ya zamanto yana biyar jikin dan adam dan haka in an samu magariya ita tafi dacewa amma idan ba a samu ba to za a iya amfani da sabulu sannan kasancewar shi wanke mamaci iya abin da yake sunna an gane ko ko kun ce iya abin da yake sunna shine a wanke shi so uku kenan in wanka uku za a ma mamaci da na farko da na biyu gaba ɗaya za a sanya ganyen magariya a na ƙarshe shine za a sanya turaren kafur kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa a na ƙarshe ku sanya turaren kafur wanda shi turaren kafur turare ne wanda kafur ake faɗa da larabci amma a Hausa ne muke ce masa kafur wanda bayani ya gabata fari ne yanda ka san kwantsuntsuwa haka yake to wanda in an saka shi a cikin kaya kwari baya kusantar kaya sannan kuma gashi yana da kamshi to shi ma hikima yana kame jikin mamaci sannan kuma yana hana kwari wato su kusance shi amma in mamacin ya bukatu izuwa yi masa wanka sama da uku manzon Allah ya ce a yi masa mara in ma biyar ko bakwai ko tara ko sha daya ko sha uku ko sha biyar ko abinda yake sama da haka kaifiyar yanda wankan yake ba shi da bambanci da wankan janaba amma farko daga bakuwa na arwalla ake farawa gaba ɗayan su za a wanke arwalla za a masa cikakka kamar yanda mai rai yake yi bayani ya gabata za a kurkure masa baki a shaka masa kamar yadda Ibn Munzir Allah ya ji kansa haka ya faɗa, kamar yadda kuma al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa haka suka tafi akan cewa a shaka masa ruwa a kurkura masa baki kamar yadda mirai yake. Idan aka masa wannan arwalla cikakka, sannan sai a wanke bangaren sa na dama, a wanke bangaren sa na hagu. Kar mu manta yadda ake wankan janaba, bayan arwalla cikakka za a tsoma hannu a cikin ruwa sannan a murzaga shi, sannan a ɗauko ruwa su uku ana zubawa ana wanke ka. Bayan an yi haka sannan sai a zuba a bangaren dama a wanke, sannan kuma a zuba a bangaren hagun a wanke. Sannan kuma ƙarin faɗakarwa, wanke mamaci ibada ne, bayya halatta jama'a su je su yi tsaitsaye su yi ca akan mamaci. Ba wanda zai halarci wanke mamaci sai wanda zai wanke shi da waɗanda za su taimaka masa wajen miƙa masa ruwa da wurin juya mamaci. Amma sabanin sunna sai kaga mutane sun je sun yi tsaitsaye a inda ake wanke mamaci, bai ya dacewa. Don haka kuma rufe masa al'aura ake, kamar yadda bayani ya gabata ba za a bayyanar da al'aurar shi ba. Idan an gama masa wannan wanka, ba laifi akan iya dan sanya wani abu a dan goge masa jiki, ma'ana lemar da take jiki, wannan ba laifi bane ba. Sannan kasancewar shine muka yi bayanin akan cewa kuma wanda yake jibintar wanke mace sai ƴan uwanta mace, ko da uba bai ya halatta ya wanke diyar shi. An gane ko uba bai halatta ba, ko da diyar shi ce, in dai ta balaga ya zamanto shi zai wanke ta, bai ya halatta. Malamai sun yi rangwame yarinya karama wadda bata wuce shekara bakwai ba laifi maza sukan iya wanke ta, kamar yadda mata sukan iya wanke yaro karami wanda bai wuce shekara bakwai ba zuwa takwas. Amma duk wanda ya balaga da wanda ya kusa balaga, to baya halatta mata su wanke namiji ko maza su wanke mace, sai dai in tsakanin ma'aurata ne. Miji yakan iya wanke matar shi, ita ma mace tana iya wanke mijinta idan Allah ya ma ɗayan su rasuwa, kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka. To dan haka anan muka yi bayanin cewa idan ana cikin tafiya da mace, Allah ya mata rasuwa kuma babu ƴar uwarta mace wadda za ta iya wanke ta, to anan magana mafi inganci za a rufa mata wani mayafi sai ya zamanto a zuba ruwa daga samanta a murza wannan mayafi. Su mazan da suke tare da ita haka za su wanke ta, ba maganar a yi taimama, domin ita taimama masanyace akan rashin ruwa. Amma matukar akwai ruwan da za a yi amfani da shi, ba ya halatta a yi mata taimama. Kamar yadda wasu malamai suka ce, in mace Allah ya mata rasuwa a cikin maza babu macen da za ta wanke ta, sai a samu namiji ya yi mata taimama fuska zuwa tafi, kuma da tafukan hannu. In mata ne za su iya masa taimama su shafi fuska kuma su shafi hannu zuwa gwiwar hannu. Wannan duka kauli ne wanda yake marjo. In ma namiji ne Allah ya masa rasuwa, sai mata babu namijin da zai wanke shi, to haka za su rufa masa wani mayafi su zuba ruwa ta kan wannan mayafi za su murza a wanke shi. Wannan shine ka'ida. Yau za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu ma yustahabbu min al-akfan. Qala haddathana Utayba wa ibn Sa'id ibn Jamil ibn Darif al-Baghlani qala haddathana Bishr ibn al-Mufaddal an Abdullah ibn Uthman ibn Husayn عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. قال وفي الباب عن سمرة وابن جندب وابن عمر وعائشة رضي الله عن الجميع. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم. وقال ابن المبارك هو عبد الله المروزي أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها. وقال أحمد وإسحاق أحب الثياب إلينا أن يكفن في أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض. wa yustahabu husnul kafan babun min qala haddathana muhammad ibn bashar huwa al ma'ruf bi bundar qala haddathana umar ibn yunus qala haddathana ikrimah ibn ammar an hisham ibn hassan an muhammad ibn sirin an abi qatada radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه قال وفيه عن جابر رضي الله عنه قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وقال ابن المبارك رحمه الله قال سلام بن ابي مضيء في قوله وليحسن احدكم كفن اخيه قال هو الصفا وليس بالمرتفع مالن الله يجي كانسا كي cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abin da aka so na likafani lafazin al-akfan jam'i ne na kafan kamar yanda in ka ce jafan sai ka ce ajfan shine yace babu ma yustahabu min al-akfan wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abin da aka so na likafani ma'ana launin sa da adadin sa shine anan malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ilbasu min thiyabikum albayad manzon Allah yace ya ku jama'a na mu'minai wato ku sanya farfaro daga cikin tufafin ku in za ku yi tufafi farare wanda wannan shine dalilin da yake tabbatar mana kalan tufafin da aka fi so mu'mini yayi daga cikin kayayyakin sa shine kala wanda yake fari shine yafi kowanne kala daga cikin kaya domin shi mumini kamar yanda Allah ya halicce shi tsabtatacce to haka tsabta dabi'a ce wato da hali wanda yake na mumini mumini ba san shi da kazanta ba saboda hikima game da farin kaya kaya ne wadanda ba sa boye datti ko mun kankanta shi kalla farin kaya kai kwana biyu kana sanya su yau in ka sa dole gobe zaka fitar da su ka wanke su in dai ba wani uzuri bai gitta maka zaka ji kunyar fitowa da su cikin jama'a an gane ko dan haka kuma idan ka koma a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'mini idan Allah zai dauki ran shi mala'ikun Allah subhanahu wata'ala za su sauka a gunsa iya ganin sa waɗannan mala'iku za su sauka a cikin farfarin tufafi kamar yanda yake cikin hadisin Al-Bara ibn al-Azib Allah ya kara masa yadda Al-Bara ibn al-Azib hadisin yana cikin As-Sunanul Arba'a kaga launi ne na tufafin mala'iku lokacin da wato za su zo daukar ran mu'mini suna zawa a cikin farfarin tufafi to dan haka anan yace ilbasu min siyabikum al-bayaba manzon Allah yace ku sanya farfaro daga cikin tufafin akwai kala na biyu wanda aka fi so mu'mini yayi daga cikin kalan tufafi wato shine kala wanda yake tsanwa domin kala wanda yake tsanwa launi ne na tufafin yan aljanna wanda Allah ya tanada musu zai tufatar da su gobe kiyama Allah ya tufatar da mu game da su kamar yanda yake fada a cikin surar wannan suratul kahf ubangiji ta'ala ke cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihim al-anharu yuhalluna fiha min asawir min dhahabi wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik ni'mat thawab wa hasanat murtafaqa haka idan ka dawo nan kusa cikin suratul insan aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak to dan haka kenan iya tufafin da aka fi so ya zamanto mu'mini ya yawaita daga cikin tufafin sa kala kalan fari da wanda yake tsanwa amma ba laifi bane duk wani kala kakan iya yi iya kalan da baya dacewa wanda wasu malamai sun tafi akan haramcin sa shine kala wanda yake ja wannan baya halatta jajjawur wanda yake babu wani kala tattare da shi, amma in ya zamanto yana gauraye da baki to wannan ba laifi, amma jajjawur wannan haramun ne. Shine yace ilbasu min siyabikumul bayaba, manzo Allah yace ku sanya farfaru daga cikin tufafinku, sai yace fa innaha min khairi siyabikum, domin farin tufafi manzo Allah yace yana daga fiyayyen tufafinku. An gane ku? Kenan daga cikin fiyayyen tufafin da ake buƙatar mumini ya tufata da shi shine manzo Allah yace farin tufafi. Sai yace wa kaffinu fiha mautaku, manzo Allah yace kuma ku tufatar da wato kuma mamatanku likafani da su. Idan Allah ya ma dan uwanku mumini rasuwa, manzo Allah yace ku yi masa likafani da farin tufafi. Don haka a takeice wannan hadisi yana tabbatar mana cewa abin da yake sunna mamaci in za a yi masa likafani a yi masa farin likafani, amma in farin likafani bai samu ba ko bakin yadi aka samu za a iya masa likafani da shi. An gane ko? In farin bai samu ba, amma in ya samu to shi aka fi so. Wato malam sai yake cewa hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne ingantacce. Sai yace wa huwa allazi yastahibbuhu ahlul ilm, wannan kuma shine abin da malamai wato suka so kenan in za a yi likafani a yi likafani wanda yake kala fari. Wa qala ibn al-mubarak, wato Abdullahi ibn al-mubarak Allah ya ji kansa yake cewa ahabbu ilayya an yukaffana fi thiyabihi allati kana yusalli fiha, yace ni abinda nafi so in za a ma mutum likafani a yi masa likafani a cikin tufafinsa wanda yake sallah da su. An gane ko? Tufafin da kake bance su domin yin sallah, yace in za a ma mutum likafani to nafi so a yi masa likafani da wannan tufafi domin albarkar da take tare da su, ma'ana na ibadar da yi da wannan tufafi. Tare da cewa akwai hadisi wanda Abubakar Allah ya kara masa yadda, lokacin da ya kwanta rashin lafiya kuma rashin lafiyarsa ta mutuwa, sai yake fadan cewa in Allah ya mun rasuwa ku yi min likafani a cikin tufafi na biyu wanda nake sallah da su, shine al-izar war rida, zanin shi wanda yake daurawa wato kuma da mayafinsa. Kamar yanda yake cikin hadisin, sai wanda Abubakar ya musu wasiya suka ce habaya Abubakar, wannan tufafin waɗanda suke tsahi da su za a ma likafani? Abubakar sai yake cewa ai mai rai shi ya fi cancanta game da sabon abu, ina ruwan mamaci da tsoho. Wanda malamai kamar yanda al-allama Abu Tayyib Allah ya ji kansa yake cewa, yace in ba dan shari'a ba ta yi umarnin cewa a ma mamaci likafani, yace to da likafani sai mu kilga shi yana daga cikin tozartar da dukiya, saboda shi mamaci bai amfana da wannan likafani domin kasa za ta cinye shi, kuma amfanin yin wannan likafanin bai ya dawowa ga mai rai. Dan haka da suka ce ma Abubakar ai tsahin tufafi ne, yaya za ka ce ai maka likafani da su? Sai yake cewa innal hayya ahqqu bil jadid, ai mai rai shi ya fi cancanta game da sabon abu. To dan haka wannan hadisi na Abubakar ya yi wasiyar cewa ai masa likafani a cikin tufafinsa, ma'ana wanda yake sallah da su. Haka kuma wato kamar yanda al-Imam az-Zuhri ke faɗa, Sa'd ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda, lokacin da ya shiga hali wanda yake na fitar rai, sai ya sanya a kawo masa tsohuwar jabbarsa wanda yake sakawa a jikinsa, sai yake cewa in na mutu yace ku yi min likafani da ita, yace domin wannan jabba yace da ita ne yakin Badar, yace dan haka na kuye ta saboda rana wadda za ta zo nan gaba kenan, ranar mutuwa, in na mutu ku yi min likafani da wannan jabba, saboda ita ya saka a jikinsa ya fita yakin Badar. To lalle wannan dalilai suna nuna ba laifi akan iya ma mamaci likafani da tufafinsa wanda yake ibada a cikinsu. Dan haka so da yawa zaka ga mutane in sun tafi haji sun dawo, haramin da suka yi haji sai su ajje shi, cewa in sun mutu ai musu likafani a cikinsa. Lalle ba laifi bane ba kamar yanda waɗannan magabata suka yi, amma kar ka fahimci cewa wannan shi zai iya kare ka dangane da azabar Allah. An gane ku, tun kafin wannan lokaci na mutuwa ya zo, mutum yayi ya kamata yayi kokari ya tanada ma kansa, wanda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada rigar shi mayafinsa, amma shugaban munafikai lakaba ne, wasu suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rarauka yace ba abin da zai kulla masa. Mukafa a ce manzon Allah ya masa sakayya ce domin ya tufatar da aminsa, wato Al-Abbas ibn Abdul Muttalib a ranar yakin Badar, lokacin da aka zo da su a cikin fursuna. To dan haka sai yake cewa wato Al-Imam Ahmad da Ishaq ibn Ibrahim suka ce ahabbu siyabi ilaina, mu dai tufafin da muka fi so, wato ama mam an yukaffana fiha, ama mamaci da kafani da shi, ma'ana kalan da muka fi so, suka ce albayab, wato shine kalan fari, shi muka fi so, in har ya samu to shi yafi dacewa. Kamar yanda zamu iske da irin wannan kala aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kafani, wa yustahabu husnul kafan, kuma an so wato a kyautata kafani. Kyautata kafani a nan, kamar yanda malamai suka faɗa, ba ana nihi cewa a tsada da wajen sayansa a sayi tufafi wanda yake mai tsada. Abinda ake nihi da kyautata kafani wato shine kala wanda yake fari, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yayi khutba a cikin sahabbai, ya ambata wani mutum daga cikin sahabbansa wanda Allah ya masa rasuwa a cikin dare, sai aka masa likkafani ba wadatacce ba. An gane ko likkafani ne wanda yake bai isa ba ya rufe gangan jikinsa, kuma suka yi gaugawa a cikin daren suka je suka binne shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin khutubar da yayi sai ya tsawatar da jama'a na sahabbai game da binne mamaci a cikin dare. Manzon Allah ya ce sai an wanke shi kamar yanda ya dace, an masa sallah, sai ya ce illa an yaqarra insanun ila zalik, sai dai in mutum ya bukatu a binne shi cikin dare to ya dace a je a binne shi. Kamar misalin mutumin da ake kyautata zaton, in aka jinkirta jana'izar shi zuwa safi to zai ta gayyara, ma'ana ya fara wari. Kamar misali lokacin zafi, misali mutumin da ya mutu wajen karfe 6 ko karfe 5, kafin a tattala shi a kai a wanke shi magariba takan iya yi, wanda in ya kai safi kuma yakan iya yin wari, to anan ba laifi, cikin dare ana iya kai shi a binne shi, wanda Abubakar Allah ya kara masa yadda shi ma da dare aka kai shi aka binne shi. Kenan, don haka anan sai a kalli iya zamanin, duk da cewa alhamdulillahi muna da ci gaba, akwai wato gidan sanyi inda ake ajiye mamaci, amma in ba larura ba to ba a buƙatar a jinkirta wato kai mamaci makomar shi, kamar yanda bayani ya gabata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni game da gaggauta jana'iza, ma'ana a tattara mamaci a kai shi makomar shi. To da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar da sahabbai cewa in za a, an gane ko, in har mutum Allah ya masa rasuwa to a wanke shi, a yi masa sallah, a tattala shi, a kai shi a lokacin da ya dace a binne, amma in an buƙaci binne shi a cikin dare ba laifi, akan iya binne shi. A cikin khutubar sai manzon Allah yake cewa idza kafana ahadukum akahu falyuhassin kafanahu, manzon Allah yace ɗayan ku idan zai ma dan uwansa da kafani to ya kyautata kafaninsa. An samu ƙari sai yace inistaba, a in har ya samu iko, in har ka samu dama ki kyautata wato a wajen yi masa kafani. Don haka malamai suka ce kyautata kafani shine nazafatuhu wa kasafatuhu wa satruhu, ya zamanto tsabtacecce ne, sannan ya zamanto mai kauri ne, sannan kuma ya zamanto ya suturce jikinsa gaba daya, wata wasuduhu kuma ya zamanto ya tsakaita a wajen kudi, kar a sayi wanda yake mai tsada. An gane ko, ba a buƙatar a tsada da a wajen sayen kafani. To shine anan kenan, shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace wa yustahabu husnul kafan, yace an so kyautata kafani. Shine kenan a wannan babi wanda yake na gaba, wanda babin yana da alaka da babin da ya gabata, shine yace babu minhu, sai ya koma shigowa da hadisin Abu Qatada Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza waliya ahadukum akahu falyuhassin kafana, idan dayan ku ya ji kunci ma dan uwansa likkafani, manzo Allah ya ce falyu hasil kafana, wato ya kyautata likkafaninsa. An gane ko ka kyautata masa likkafani, indai ya zamanto kai zaka ma dan uwanka likkafani to ka kyautata masa. Kenan kamar yanda muka yi bayani, ya zamanto tsaftacecce, ya zamanto mai kabri, kuma ya zamanto mai fadi wanda zai suturce gangan jikinsa, kuma ya zamanto tsaka tsakiya a wajen kudi. An gane ko kar ya zamanto mai arha, kuma kar ya zamanto mai tsada. Shine ma da yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Jabir, Allah ya kara masa yarda, malam ke fada cewa wannan hadisi, hadisi ne kyaukyawa, kuma hadisi ne wanda yake gare, a takeice hadisi ne sahihi. Abdullahi ibn al-Mubarak, Allah ya ji kansa, ke cewa Sallam ibn Abi Muti ya fada game da wato ma'anar wannan fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da yace waliyu hassin ahadukum kafana akhihi, idan dayan ku ya ji binci ma dan uwansa likkafani to ya kyautata masa likkafani. Kala sai yake cewa huwa safa, wato shine kenan tacicci wanda yake tsarkakekke, babu wata kazanta game da shi. Walaysa bil murtafi, ba ana nihi ba wanda yake mai tsada. An gane ko? Walaysa bil murtafi, ba wanda kudin sa ya daukaka, wato farashin sa ya daukaka kenan a wajen kima, ana nihi ka sai wanda yake tsaka-tsakiya. Don haka dai a takeice wannan yana nuna mana kenan launin da ake bukatar a yi mamaci likkafani shine launi wanda yake fari, wanda kuma bayani ya gabata, duk wanda ya ma mamaci likkafani Ubangiji ta'ala ya dau nauyin tufatar da shi tufafi wanda yake na alhariri a ranar kiyama a gidan aljanna. Allah ya dau nauyin wato tufatar da shi game da tufafin aljanna. Wannan kenan na tabbatar mana cewa yi ma musulmi likkafani sababi ne daga cikin sababba waɗanda suke na dacewa da aljanna a gobe kiyama. Kenan ya kamata ya zamanto jama'a na mu'minai suna rigaye-rigaye zuwa wannan fage, da zaran kaji an yi mutuwa ko jinjiri ne, in kana da halin ba da kudin likkafani to kai kokari ka bada, dan baka san aikin da zai fitar da kai a ranar kiyama. Wannan aiki da kana ganin cewa aiki ne wanda yake kankanne, to zai iya zamantowa shine sababin dacewarka da aljanna a gobe kiyama. Babu ma ja'a fi kan kufinan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا إمامة. قال فذكروا لعائشة رضي الله عنها قولهم في ثوبين وبرد هبرا، فقالت قد أوتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني قال حدثنا بشر بن السري عن زائدة وابن قدامة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد في نمرة في ثوب واحد. قال وفي الباب عن علي وابن عباس وعبد الله بن مغفل وابن عمر رضي الله عن الجميع. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح، وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة رضي الله عنها أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على حديث عائشة رضي الله عنها عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال سفيان الثوري يكفن الرجل في ثلاث أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف، ويجزئ ثوب واحد إن لم يجد ثوبين والثوبان يجزئان والثلاثة لمن وجدوا أحب إليهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa a cikin likafani nawa aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama likafani ko kuma zani nawa aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama likafani da shi kenan wannan babi a takaice iya bayanin da yake adadi wato na likafani shine yace ma ja'a fi kam ufinan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wato babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo na hadisi a cikin zani nawa aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kafani shine malam ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kufinan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi thalathati aswa tace lalle amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama likafani a cikin zani uku bibe tace kuma farari kan yamaniya sakar kasar yaman an gane ku kenan anan tana bayani dangane da wato adadi da launi tufafin da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama likafani da shi adadin su dai zane uku ne kuma sannan bibin wato farari kan lafazin bib jami'i ne na abiyab yamaniya kuma tace sakar kasar yaman a wata riwaya ana samun karin cewa sahuliya kuma sakar alƙaryar da ake kiranta da sahul wanda tana daga cikin alƙaryu wanda suke na yaman wanda suka shahara game da saka tufafi sannan kuma akwai kari sai tace min kursuf wato na auduga kenan nau'in abinda aka saka wannan likafani da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama auduga ce dan haka samun tufafi wanda yake na auduga shi yafi dacewa kenan ya zamanto uku sannan kuma ya zamanto kalan fari sannan kuma ya zamanto na auduga shine sai Aisha ta ce laysa fiha qamisun wala imama a cikin adadin likafani uku da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha tace ba riga balantana rawani tare da cewa al-Imam Malik da malaman Hanafiya su sun tabi akan cewa a cikin adadin tufafin da za a ma mamaci likafani ya zamanto akwai riga da wando idan namiji ne kenan ya zamanto akwai gyabto sannan kuma akwai wato riga da za a masa dan haka suka da suka kalli wannan hadisi al-Imam Malik suna ganin cewa hadisin yana daukan ma'ana biyu akwai ihtimalat wato tana yiwuwa na farko cewa a cikin adadin da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama likafani Aisha tana kure kwata kwata ba maganar riga balantana wato rawani kuma akwai ihtimalin cewa a cikin adadin da aka masa wai an masa lifafa uku amma riga da rawani ba sa cikin lissafi amma akwai su to dan haka malamai suka ce al-ihtimalul awwal shine aula Aisha domin anan tana kurewa kwata kwata ba maganar riga ba maganar rawani a cikin likafanin da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kenan maganar wasu malamai da suka tafi akan cewa namiji in za a masa likafani abinda aka fi so ayi masa riga ayi masa wando ayi masa rawani sannan sai a masa lifafa biyu in an hada kenan sun zama biyar an gane ko za mu iske maganar malamai suka ce in mace ce ce ko za a mata biyar wasu mata suka yi bakwai za a mata kenan za a mata riga ayi mata zani sannan ayi mata wato shine dan kwali wanda zai rufe kanta kenan da wuyanta sannan kuma sai a mata lifafa guda hudu an gane ga uku ga hudu kenan bakwai in kuma biyar za a mata aka mata riga aka mata zani aka mata dan kwali sai a yi mata lifafa biyu bayani zai zo akan haka kenan dan haka shine Aisha sai ta ce laysa fiha qamisun wala imama ba riga balantana rawani a cikin likafanin da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka yi ma mamaci riga da wando da wani rawani, wannan duka sabanin sunna ne. Iya abin da yake sunna ai maka irin yanda aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lifafa uku, wanda bayani ya gabata lifafan ma bata bukatar dinkawa. In an dinka ba laifi, a masa dinki kamar irin na babu yanda za a soka kenan mamaci a ciki a kulle kansa na a kulle na. Amma iya yanda ake yi ba sai an dinka ba, idan aka shimfida shi kenan zana sai a dura mamacin. Idan aka dura mamacin sai a kawo wannan harshe sai a linku, sannan sai a dauko wannan, sannan shi ma sai a linku, sannan kuma sai a dauke shi gaba ɗaya sai a dura akan zani na biyu, na biyu shi ma sai a linku wannan baki, sannan kuma sai a linku na, sannan sai a dauke sai a dora shi akan kuma na uku, sai a linku wannan bakin sai a linku wannan, sannan sai a daure wajen kan, sannan a daure wajen kafar. Ba laifi akan iya zarga wato wata igiya, kamar misali a tsago wannan kin a zarga kenan ya nade dan kada ya ringa kuncewa haka. Idan an je an shigar da shi cikin kushewa, sannan kuma sai a kunce wannan kullun da aka yi. An gane ko din likaba ne ba wani kai, ba wani kaya bane, ba wani abu bane bane kai wato ruwa rana, wanda sai an kai an dinka an yi wasu dinke dinki kai tsaye kawai daga an so ya din tsagawa ne za a yi a linka shi haka, kamar yanda aka ma wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine anan Aisha tace amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama likaba ne a cikin tufafi uku, zane uku, tace farare waɗanda suke kan, sai take cewa kuma yamaniya waɗanda suke sakar wato kasar Yaman, sai tace laysa fi haqamisun, a cikin zane uku da aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama likaba ne, ba maganar riga wala imamatun balantana rawani. Mala yake cewa fa zakaru li Aisha ta kaulahu, wato wasu daga cikin sahabbai sun ambata ma Aisha fadarsu, fi saubaini wa burdin hibara, na cewa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama likaba ne a cikin zane biyu, wato da wani zane wanda ake kiran shi hibara, zane ne wanda yake fari amma yana da zane wanda yake sanda sanda waɗanda suke baki a jikinsa. Kadu utiya bil burd, an zo da wannan burd hibara, walakinnahum raddu, amma sahabbai ba su karba ba, wanda suka ji kunci tattala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka maida. Walam yukaffinuhu fihi, basu masa likaba ni a cikin wannan ba. To duk da cewa akwai hadisin da yake nuna cewa an masa daga cikin ukun da aka masa kenan, ɗayan shine wannan hibara, to shine Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa yake cewa an so daga cikin adadi uku da za a ma mamaci likaba ne a samu wannan nau'in tufafin da ake kiran shi hibara, saki ne wanda yake fari amma yana da dan zane wanda yake baki. An gane ko ɗaya ɗaya an gitta shi a jikinsa, in har an samu to ba laifi a hada da shi, duk da cewa nau'i ne na tufafin su a wancan lokaci, amma a yau mu nan ba mu da shi. Malam ke cewa hadisin, wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa, hadisi ne ingantacce, don haka kenan a takaice yana nuna adadin likafani, kuma wannan babu bambanci tsakanin namiji da mace. Sannan sai shigo da hadisin Jabir ibn Abdullahi Allah ya kara musu yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafana Hamza ibn Abdul Muttalib, ya ma Hamza dan Abdul Muttalib ammin sa wato likafani, fi namiratin fi thawbin wahide, wato a cikin tufafin da suke kiran shi namira. Namira shi ma saki ne wanda yake fari amma yana da zane baki a jikinsa, kenan shi ma an masa sanda sanda waɗanda suke baƙaƙe a jikinsa. To a cikin wannan nau'in tufafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yama amminsa Hamza ibn Abdul Muttalib, amma wannan tufafin sai ya zamanto bai isa ba ya rike gangan jikin Hamza gaba daya, wanda bayani ya gabata a hadisin Khabbab. Idan an janyo an rufe kan kawahuwa sai su bayyana, idan aka janyo aka rufe kafa kai sai ya bayyana. Manzon Allah sai ya ce ku janyo ku rufe wajen kan, wajen kawahuwa manzon Allah ya ce ku ciro ganyen tsauri ku sanya. To dan haka kasancewar illa kafani bai wadaci gangan jikin mamaci bai rufe ba, to sai a janyo a rufe wajen kai, sannan sauran gangan jikin in an shigar da shi cikin kabarinsa kenan sai a samu ciyawa. An gane, in an samu irin wannan ganye da ake kiran shi al-izkhir, shine a Hausa ake kiran shi tsauri, to shi yafi dacewa kamar yadda manzon Allah ya yi umarnin cewa a ciro wannan ganye a kawo, amma in ba a samu ba kowace ciyawa tana iya tsayawa matsayin sa. Malam ke cewa a wannan babi akwai hadisi daga Aliyu dan Abi Talib da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi ibn Mughaffal da Abdullahi ibn Umar Allah ya kara musu yadda, wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba. Malam ke faɗa cewa hadisin Aisha hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne ingantacce. Tabbas an rawaito game da likafani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayatun mukhtalifa. Malam yace riwayoyi waɗanda suke mabambanta, an gane ko? Wannan yace kaza, wannan yace kaza, wannan yace kaza, wasu su ce da rigar da yake sawa aka masa likabani, riwayoyin sun wuce a lissafa. Yace amma wa hadisu Aisha ta asahul ahadisi lati ruwayat fi kafanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadisin Aisha shi yafi dukkan hadisan da aka rawaito game da likabani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inganci. Sai yace wal amalu ala hadisi Aisha inda aksari ahlul ilm. Aiki akan hadisin Aisha yake a wurin mafi yawan malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da wasu dukkan su sun tafi akan cewa ai ma mamaci likabani uku shine sunna, kuma su zamanto kala wanda yake fari, kuma dukkan su lafa'if ne, lifafa ce kawai, ba maganar riga balantana wando ko rauni. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri Allah ya ji kansa ke cewa yukaffanu ar-rajulu fi thalathi aswabi, yace shi namiji ana masa likabani a cikin zane uku. In shi ita fi kamisin wa lifafatai, yace in ka so kai masa riga doguwa wato da lifafa biyu. Wa in shi ita fi salasi lafa'i, in ka so kawai kai masa lifafa uku. Wannan fadarsa ta biyu wannan ita ce ta dace ma sunna, an gane ko? Lifafa uku kawai zane ne za a wannan kinsa. In kuma an dinka shi kamar yadda ake dinka bahu, idan aka sa shi kenan sai a daure, sannan kuma sai a kawo na biyu a sa, sannan sai a kawo na uku a sa. In kuma ba dinkawa ba aka yi haka kawai za a dinko kamar yadda muka yi bayani. Sai yace wa yujzi usawbun wahidun in lam yajidu thawbaini, yace in har ba su samu ba tufafi biyu to ba laifi, in dai ma ya samu ana iya ma mamaci likabani, an gane ku? Dan wani lokaci sai ya zamanto babu likabani ko kuma babu kudin sayen shi, kenan in zane dai tak aka samu to za a iya ma mamaci likabani. Sai yace wa thawbani yujzi ani, biyu in sun samu su ma sun wadatu a yi. Ya ce wasalasatu liman wajadu a habbu ilayhim, ya ce amma uku ya ce shi ya fi soyuwa a wajen malamai ga duk waɗanda suka samu dama, kenan in har da iko abin da ya dace a ma mamaci likabani a cikin lifafa uku. Sai ya ce wa huwa qawlu Shafi'i wa Ahmad, wannan faɗa ce ta al-Imamu Shafi'i da al-Imamu Ahmad da Ishaq ibn Ibrahim. Wa qalu, sai suka ce nukaffanul mar'atu fi khamsati aswab, wannan tukaffanul mar'atu fi khamsati aswab, tukaffanul mar'a, mace ana mata likafani fi khamsati aswab, wato a cikin tufafi guda biyar, an gane ko? Biyar za a yi mata, shine kamar yadda muka yi bayani, suka ce a yi mata riga, a yi mata zane, a yi mata dankwali, sannan a yi mata lifafa biyu, ko kuma a yi mata lifafa hudu bayan an yi kenan riga da zane da dankwali. Dalilin su anan shine hadisin wato Laila bintu Ka'if, wanda hadisin hadisi ne dha'ifi, domin a cikin sanadin sa akwai marwayici wanda ake kiran shi Nuhu ibn Hakim As-Sakafi, wannan majhul ne. Dan haka hadisin hadisi ne dha'ifi, wanda take cewa diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ummu Kulsum da Allah ya mata rasuwa, wato an mata likafani a cikin tufafi biyar, wato da riga da mayafi, an gane, sannan kuma aka mata wato shine kenan da riga da mayafi shine da dan kwali, sannan kuma aka nade ta kenan a cikin tufafi wanda suke guda biyu, kenan in ka hada biyar aka mata riga. Idan aka ce addir ita ce doguwar riga, al-timar wato shine mayafi, sannan al-milhafa shine wato katon mayafi wanda ake nannaduwa da shi, sannan kuma kenan uku kenan, sannan aka hada da lifafa biyu kenan, an hada su ne suka zamanto biyar. To wannan hadisi bai inganta ba, inda ya inganta shine zai tabbatar da cewa akwai bambanci tsakanin namiji da mace a wajen likafani. to amma da yake hadisin bai inganta ba ba bambanci tsakanin namiji da mace yanda aka ma namiji haka za a ma mace muje wannan babin sai babu ma jaa fi ta'ami yusna'u li ahli al-mayyit قال حدثنا احمد بن منيع وعلي بن حجر انهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه انه قال لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لاهل جعفر طعاما فانه قد جاءهم ما يشغلهم قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي قال أبو إيسى وجعفر بن خالد هو بن سارة وهو ثقة روى عنه بن جريج wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na shirya abinci na musamman a aika ma iyalin mamaci gidan da aka yi mutuwa to ana buƙatar a yi abinci na musamman a aika musu kamar yanda anan malam ya shigo da hadisin Abdullahi ibn Ja'far Allah ya karra masa yadda ke fada lamma sha'a na ayu Ja'far yayin da wato ya kun mutuwar mahaifinsa shine Ja'far ibn Abi Talib wanda ya samu shahada a yakin Mu'ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fada ga jama'a ta sahabbai yace isna uli ahli Ja'farin qama manzon Allah yace ku dafa abinci ku aika ma iyalin Ja'far fa innahu qad ja'ahum ma yashghaluhum domin abinda zai shagaltar da su game da girki wato ya zo musu an gane ko musiba in tayi musiba mantar da mutum komai take kamar yanda musibar mutuwa ko musiba ce wadda take mai tsanani dan haka manzon Allah yace isna uli ahli Ja'farin qama wato ku girka abu dafa abinci ko aika ma iyalin Ja'far fa innahu qad ja'ahum ma yashghalu manzon Allah yace domin abinda zai shagaltar da su game da wato girka abinci ya zo musu dan haka iya abinda yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gidan da aka yi mutuwa to abinda ake bukata makwabta da dangi waɗanda suke na kusa su dafa abinci su aika ma iyalin mamaci abincin da zai iya wadatar su in ya wuce wato in ya wuce bukatar su abin da ya rage sai su ba wanda suke mabukata amma kishiyar haka wanda matsayin sa bid'a ne wanda kuma sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yake cewa kunna na uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa san'at at-ta'ami ba'da dafnihi min an-niyaha yace mun kasance muna kilga wato haduwa a gidan da aka yi mutuwa a zuwa a zauna zaman dirshin zaman makoki duk wanda yazo yayi gaisuwa shikenan ya mai da wurin dandali wanda yake na hira yace da girka abinci a gidan mamacin a ringa hudduma jama'a yace wannan muna kilga shi wato yana daga kukan makoki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta dan haka shi musulunci wato bai karantar da al'umma zama wanda yake na bata lokaci in aka yi mutuwa su waɗanda aka musu mutuwa ba laifi sukan iya dan zama gwalgwadon yanda masu ta'aziyya za su ringa kai kawo amma duk wanda ya zo yayi gaisuwa abinda ake bukata ya tashi ya je ya shiga sha'anin shi ba a ce bai zauna kuma dafa abinci daga gidan mamaci a huddu ga jama'ar da suka zo suka taru su ci wannan matsayin sa bid'a ne ya kishiyanci sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a yau da zaran an yi mutuwa zaka ga ana dauko manyan tukwane ana kawowa a kawo bahuna kan na shinkafa kan na dawon masara wanda wasu wanda da basu taimaka maka ba kana raye sai bayan ka mutu wai kar a gura ma dan uwansu a ce wai a mutuwar dan uwansu ba a samu ba abincin da za a wannan shine a wannan lokaci za a kawo wannan abincin da aka kawo shi za a ringa dauka ana dade ma waɗanda suka zo suka zauna ko kuma in ma wani bai kawo ba su iyalin mamaci ko da ba shi ne sai sun je sun dauko wala iyazu billahi sannan sai bayan bikin mutuwa sannan kuma kura ta biyo baya a abin da ya bari shi za a yi hamar kuma yaya za a yi a biya wancan bashi don haka a nan iya abin da yake sunna su iyalin mamaci za a dafa abinci a kai musu kuma ka dafa abincin a kai musu malamai suka ce shine kamar gwalgwadon yini da dare saboda kasancewar a wannan yini da aka yi rasuwa yini da dare to wannan akwai wannan yanayi da suke ciki na damuwa ba zai bar su ba su girka abinci kenan wannan yini na farko da daransu shine ake bukatar a kai musu abinci saboda ita musiba yau da gobe tana sanyaya ta amma in har an dore an kai musu yau an kai musu gobe to wannan ba laifi ba a kai karin kyautatawa ne domin har wannan musiba ta dan sauƙaƙa game da su to dan haka kasancewar kamar yanda mun faɗa irin wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibi ta kaura daga birni ta koma kauye wanda kauye in aka yi gidan da aka yi mutuwa galibi jama'a wanda suke zauwa wajen jana'iza ma galibi zaka ga suna zauwa da wani ƙwarya ta wannan hatsi kandawa kafin abin ne wannan mamaci zaka ga an tada bahuna wanda iyalin mamaci aka kawo ma wannan abincin to ba laifi ka kawo a dafe shine ya fi dacewa saboda me yace abinda zai shagaltar da su game da girkin abinci ya same su amma in ka kawo abincin danye shi ma wannan ba laifi kyautatawa ce dan haka kenan shine anan yake cewa ku aikata abinci ku aika ma iyalin Jafar domin abinda zai shagaltar da su ya zo musu dan haka da zaman makoki da dafa abinci daga gidan mamaci a sanadiyar ayin wannan mutuwa wannan haramun ne bai yada cewa bid'a ce dan haka abin da yake sunna kenan makwabta da abokan arziki da waɗanda suke wato makusantan mamaci su ya kamata su dafo abinci su kawo musu kuma in har Allah ya sa wasu baki sun zo abin da ya dace a samu waɗanda suke makusantan mamaci su dauki nauyin waɗancan bakin da suka zo kenan ta'aziyya in kuma sun dauki nauyin kansu sun je duk da cewa ta'aziyya kamar yadda muka yi bayani in ka zo ka yi ta'aziyya ka je ka shiga sha'aninka amma akwai mutumin da yakan iya zauwa yau bai iya yiwa ya koma yau ko kuma ya koma gobe saboda wani uzuri ko nisan tafiya to wannan matsayin bako ne ga iyalin mamaci kenan wannan abin da ya fi dacewa a samu wasu daga cikin makusantan mamaci kenan ya zamanto su dauki ɗawainiyar waɗannan baki har su koma shine malam ke cewa wannan hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce wa qad kana ba'du ahli al-ilmi wato wani daga cikin malamai ke fada cewa yastahibbu an yuwajjaha ila ahli al-mayyit shay'un wato wani daga cikin wa qad kana ba'du ahli al-ilmi wato wani daga cikin malamai ya kasance iya abin da yake so yaga ya dace ma sunna wato a fuskantar da wani abu na abinci zuwa ga iyalin mamaci li shughulihim bil musiba saboda shagalar da suka yi da musibar da ta same su dalilin ku shine wannan hadisi da manzo Allah yace a dafa abinci a aika ma iyalin Jafar malam yace wa huwa qaulu Shafi'i wannan fada ce ta al-Imam Shafi'i al-Imam Tirmidhi ke cewa wannan marwayaci Jafar ibn Khalid shine ibn Sara amuntacce ne a wajen riwaya don haka Abdul Aziz Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj Allah ya ji kansa ya yi riwayar hadisi ta hanyar shi inda bai amince masa ba ba zai rawaito hadisi daga wajensa nan ya dace mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك